بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Barkan mu da wannan safiya ta ranar Lahadi, ita ce safiyar 12 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 1 ga watan Maris 2026. Wannan masallaci na garki area 8 a cikin birnin tarayya Abuja, inda muke karatu a cikin wato tafsiri na iyaye mata, wanda muka mishi take da mace a Alƙur'ani. A yau za mu darasi na 7 kenan insha Allahu a wannan jerin giya. Mahallin tattaunawarmu yau shine kissar wata mata mai suna Haula bintu Fa'ala. Haula bintu Fa'ala ba Ƙur'ani ya kira ta da suna, ko Qur'ani ya wasafa ta da allati tujadiluka fi zawjiha, wacce take yin jayayya da kai akan sha'anin mijinta. Da haka ake ce mata almujadila, ita Haulan ta ake ce mu sura kuma suratul mujadala, ana cewa suran jayayya ko kuma suratul mujadila, suran labarin mata da kai jayayya da Allah sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan mata ta zo a farkon wannan sura mai albarka da ake cewa suratul mujadala, wanda za mu ji ayoyin da suka zo, sannan sai mu karanta wani daga cikin hadisai da kuma fa'idojin da malamai suka ambata a wannan kisa. Bismillah. A'udhu billahi minash
shaitanir rajim. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورهما ان الله سميع بصير.
الله يسقي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Hakika Allah madaukakin sarki ya ji maganar matan nan da take yi maka jayayya fi zawjiha, game da sha'anin mijinta. Wallahu, lalle shi Allah ya yasma'u tahawurakuma, yana jin tattaunawarku, yana jin tattaunawar da kuke da ita. Inna Allaha sami'un basir, lalle Allah mai ji ne kuma wato mai gani. Aisha radiyallahu anha take ba da labari kamar yake cikin Sunan Al-Kubra na Imam An-Nasa'i, take cewa sarki ya tabbata ga Allah wanda yake ji, domin ni na kasance ina daga cikin ɗakina, wannan mata ta wata tsaya a farfajiyar gidana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ta same shi a zaune, kuma ta zauna tana yin wannan zancen, ta ce nakan ɗan jiyo wani abu na magana, iska ta kaɗo muryarsu, nakan ji abin da suke faɗa. Ta ce amma Allah yana saman 7 ya ji duka komai, kuma ba ta tashi daga wajen ba har sai da aka yi wahayin waɗannan ayoyi. Wato abin da ya faru ita wannan mata mai suna Haula bintu Fa'ala ba, wadda take auren wani mutum mai suna Aus ibn Samit, dan uwan Ubadah ibn Samit, ya kasance mijin auren zumunci aka yi masa da ita, kamar cousin ɗinta ne haka. Ta ce to tsufa ya fara kama shi, sai ya zama yana da rikici, yana da yawan fitina, haka nan kawai ya bin cikin gida ya ta da zaune tsaye a ta daru da shi. To wata rana ta ce sai ya shigo, yana shigowa kawai da magana wadda ba ta kai ta kawo ba, ya kama faɗa ta inda yake shiga ba ta ne yake fita ba. Ƙarshe har ya ce mata anti alayya ka bahri ummi, akwai al'ada da Larabawa suke da ita a jahiliya, al'ada azzihar, wato idan mutum yana so ya saki matar shi saki na wanda babu yadda za a yi su dawo su aure, da kawai sai ya ce eh dinnan gadan bayan ki a wajena kaman gadan bayan mahaifiyata ne wato tsaraicin ki a wajena kaman tsaraicin mahaifiyata ne yadda an san babu yadda za a yi ga mahaifiyarsa to haka yake nufin babu yadda za a yi ga wannan mata to duk wanda ya faɗa haka ga matarsa a al'adar zamanin jahiliya da larabawa da ma farkon musulunci shikenan aure ya kare tsakankanin su har abada sai ta kuma ta ga da ya ga masa wannan magana sai ta ga gaskiya bata amince da auren su ya kare gaba ɗaya ba duk da fa mun ji cewa yana da wasu halayya wanda ba su da daɗi da wani daga cikin amanar da mata suke da shi akan mazajen su mijinta na da wani hali mummuna amma tana son kayan ta haka kuma koyaye ne ta zaɓi su cigaba da rayuwa da shi haka saboda wata maslaha ko dai ta rayuwarta ko kuma 'ya'yanta ko kuma babu inda za ta shiga in ba wajen shi ba wajen ta rabu da gidan miji iyaye ta riga sun rasu ba sai da ta ci ba ko kuma ta riga ta zuba 'ya'ya in ta fita ta bar su to kuma za ta shiga cikin kunci fiye da wannan yana da kyau matan zamani su daga gane wannan akwai mata yanzu da duk ba su damu da komai ba suna da ananiya suna da son kai ta gwammace ta tsallaka 'ya'yanta ta tsallaka komai ko ma a mutu duka a mutu har liman ba abin da ya dace to wannan ba kyakkyawan nazari ba sai ta yi nazari ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ta zo da ya gama wannan bambamin nashi ya faɗi abin da zai faɗa ya fice daga gidan yamma na yi da daddare tana kwanta kawai ta ji mutum a jikinta ta ce wallahi ba zai yi ba za ta yi mu'amala da ni ba bayan abin da ta faɗa ɗauki a cikin labarin ta ce da ƙyar ma ta iya ture shi tace da kyar a take cewa wa galabtuhu bima taglibul mar'atu ar-rajul al-ajuz ko ash-sheikh adh-dha'if tace na iya cin nasara akan shi ne kiri yadda ka san dai mace za ta iya cin nasara akan tsoho yana so sai ya yi mu'amala aure da ita ita kuma ta dage cewa ba zai yi ba ya daga cikin fitun da zamu tare a ran shi ne mace ta kiyaye kacce biyar miji akan abin da yake sabar Allah lanan sai kaga cikin azumin nan sai a rubuta malami fatawa mace ta ce wallahi mijinta ne ya zo ya matsa mata ita kuma ta biya mishi to shi kenan duka kun shiga cikin saban Allah ba ki da wani dalilin zai sa kina gani da azumi wai saboda miji ya zo zai miki shirme ko kuma ki biya mishi duka ku zama mashirmanta to kowa akwai sistem akan shi ba daidai bane biya wa miji akan abin da an san Allah ya hana ko addini wa miji ta wajen mu'amala ta dubara shi ma Allah ya hana duk waɗannan abubuwan za mu iya ɗaukar wannan fiqhu daga yadda matan nan ta kiyarda mijin nan ya kai gare ta ta ce wa ab'adathu min nafsiha in ji ne riwaya ta ture shi daga jikinta ta tashi ta bashi waje thumma kharajat ila baiti jaratiha ta tafi kwana a gidan ta fita daga gidan ta je gidan makwabta ta kwana domin ba ta da tabbacin in ta kwana tare da shi za su kwana lafiya to da gari ya waye sai ta tawo gumma zan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama ta zo ta kawo wannan bayani cewa ya manzon Allah ta ji abin da ya faru ta ce ya rasulullah innahu qad akala mali wa afna shababi wa nasarku lahu batani hatta idha kabirat sinni وانقطع ولدي ظاهرا مني اللهم اني اشكو اليك تجي يا منزل الله كاد ابن دي فر wannan bawan Allah da na aure shi duka dukiya ta na cikin mai ragama dukiya tana da dukiya da sagada ya zama shi yake biye dukiya tace sannan kuma na baki rayuwa ta wa afna shababi ya cinye duka kuruciya ta ya aure ta budurwa ya zo ya tsufar da ita ta ce wa nasarku lahu batani na buɗe musu ciki na haihu na sake haihuwa duk jikinta ya yi abin nan straight mark ta riga ta tsufa komai ya tsufa a jikinta yanzu ba ta da wani mamora shi ne ta ce hatta idza kabirat sinni da ya gana tsufan shekaru sun kama ni ya rasa yadda zai shi ne dinga bin rigima ya rasa yadda zai yi abin da bai kai ya kawo ba magana tafi sabilillahi magana rubal magana daga nan ne ya kawo jihadi in ba neman fitina ba kuce wan qata waladi yaji cewa na daina haihuwa na kai shekarun da bazan haihuwa shine zahara bilji shine mun wannan jihadi tace allahumma inni ashku ilayka ya allah zuwa gare ka nake kawo kuka shine abinda allah ya ce san sai allah kawalan lati tujad bika fi zawjiha wa tashtaki illa tace ni zuwa ga allah nake kawo kuka domin doka ce ta al'ada babu wani sabon hukunci a farkon musulunci wanda ya zo ya tabbatar da al'adan ko ya kaudaita sai ta tana da ra'ayi cewa wannan al'ada al'ada ce mummuna kuma ya kamata musulunci ya sa baki a san yadda za a yi so da ka take kawo kukanta wurin ubangiji madaukakin sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya kaula ki hakuri ni dai ba ni da wani hukunci saboda ran gani ku duba duk girman darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya kuro shi da wahayi amma bai yi gaban kansa ba haka musanciya duk kwadewar matsala wannan zai nufin ka faɗi ra'ayinka kawai da san ranka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam misali yana da tausayi yana so ya kawo mata mafita wannan bai sa ya ce kawai to bari bari ma kawai ya ba ta mafita ba dole ya ce ta yi hakuri sai abin da Allah ya yi ya ce ba ni da wani hukunci sabo da zan gaya ni ina jiran hukuncin Allah ta ce to ni dai ina kai kukana zuwa wajen Allah ina kai kukana saboda ƴaƴana tace ashku ila Allah sibiyan ina kuka saboda ƴaƴana to ƴaƴana da cikin abin da ya kamata ko da yake mata sun ga kulawa da su wajen yin hakuri da abin da suka gani na canzawar halin miji ko karancin kulawarsa ko rashin abin hannunsa da sauransu to da lokacin da zaki ga cewa ke ba ki samu abin da kike so bari kawai ki fice daga gidan to yaran nan kuma za su shiga cikin tagayyara ko dai ki tafi da su can ma zai wahala ce ko ki bar su nan ma wahala amma idan kuna haɗe da mai gidan ga yaran a tsakankani ko ba komai suna ganin ma baban su da maman su wuri guda wannan zai rage musu damuwar duniya kuma zai sa su taso wato a cikin kyakkyawan tunani game da mu'amala da ke tsakanin iyayensu amma idan an saka su kusa shi da iyaye ba a tare ba mafi karanci shine kowa sai ya goyi bayan wanda yake tare da shi sai fara jin haushin ɗaya cikin mahaifansa wataƙila idan uwace ta tafi da yaran ta fara jin haushin babansu wata ma ta dinga cuta musu tsaye baba wannan kuma ba zai zama alkhairi ga yaran to haka nan dai ire-iren waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki haƙuri la ma a'lamuki illa qad haramti alayhi yace ni ban san wani hukunci ba face kin haramta gare shi ita kuma ta ce lalle ni dai ina kai kukana zuwa wurin Allah ina fatan Allah madaukakin sarki ya sa kukana shi ne sai aka saukar da qad sami Allahu qawla fi sirrika fi wajha har ta juya wata riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Aisha aina almar'atu allati kanat tashku ina wannan matar take shakawa Allah ya saukar da sako a kanta da ita da mijinta nan da ran aka tura dan sako ya dawo da ita to shine wata rana sayyidina Umar dan Khattab yana halifa ya fito ran gadi sai aka ga ya tsaya gurin wata dattijuwa wata tsohuwa mai shekaru Umar ya je zauna kusa da ita ya kara kullun shi wajen bakinta yana sauraron muryarta da kai kasa ba a jin abin da take faɗa su Umar ya dade tana mishi magana sai mishi wa'azi ta tana mai yaji tsoron Allah shugabanci amana ne kaza 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 sai ya tashi sai dawo cikin mutanen shi dace wurin kai dade wannan wata tsohuwa ce da haka je ka zauna kusa da ita kana sauraron maganar ta yace kun san wace ce wannan fa matar da Allah ya ji kukanta ne daga sama da haka wani ya ce ba karar mata ba ce yace wallahi da ta ce in zauna a wajen daga nan har faɗuwar rana yace Allah ba zan motsa ba yace babban mace ce Allah ya san da zamanta amma ce kina zaune yanzu da ke adda kawai Allah ya saukar da hukunci ne ba daga yin abin nan ɗin ta kokenta Allah ya saukar da ayoyi da yake ba da bayani akan hukuncin da ya shafe ta ya kuma shafi duk mata da suka samu irin kansu a irin matsalar kuma kuwa ita kai babban mace ne daraja wanda Allah madaukakin sarki ya kalli matsalarsa ya ba ta mafita kamar tana cikin mutanen da ake cewa ko mutanen da Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutumin da law aqsama ala Allah la abarra mutumin da in yi rantsuwa to Allah sai ya bashi mafita Allah ba zai bari ya tukunya ba shi ne Allah yake karsani Allah qawlan lati tudaduka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir alladhina yuzahiruna minkum
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ هُمَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
Allah wadauki sarki yace alladheena yuzahiruna minkum min nisa'ihim daga cikin ku ya ku musulmi wadanda suke yi wa matan su jihad su ce wai matan su sun haramta gare su kamar haramcin iyayen su mata Allah yace ma kunna ummahati to wadannan matan dai ba su ne iyayen su ko da yace ke kamar uwa ta ce ga uwar ta bace Allah yace in ummahatuhum illa allati waladnahum mutum bai da wata uwa biologically ila uwar ta haife shi babu wata uwar da ta haramta gare ka a matsayin uwa illa irin uwar da ta haife ka in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli Allah yake kuma wallahi su masu yin ziharin nan suna faɗan muyatsakkiyar magana mummunar magana wa zuran kuma suna faɗan ƙarya ce fara ƙarya amma da zaka ce Allah yake wa inna Allah la hakun ghafurun lalle Allah yana da afwa yana da gafara duk daga nan Allah yana musu bishara akan cewa Allah zai yi gafara zai kawo musu afwa a bisa wannan matsalar da kashi amma dai Allah ya kankiya ya ce ba iyayen su da ka jini sifata su da iyayen su sannan ya ce kuma iyayen su sune iyayen su suka haife su matan su ba iyayen su bane sannan Allah ya ce zance ne mummuna abin kyama abin Allah wajare bai kamata a ji shi daga bakin mutum ba bai kamata a ji mutum yana mummunar magana ba sannan kuma ƙarya ce ya faɗa abin da ba haka ba zaka an hana faɗa irin wannan magana to daga nan kuma sai aka ce to wanda ya faɗa ya za a yi sai Allah ya ce wanda gida ya bayar da nisa yi
wanda lalina yuwaruna nisa ma yaruduna ma qalu ma yaruduna ma qalu fa tahdiru rabbakum min qabl
Allah ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim to kuma waɗanda suke wa matansu jihadi ثم يعودون لما قالوا sannan daga baya kuma yayi nadama ya dawo kuma yana so ya zo wajen mata shi da kanshi ya budi baki ya faɗi wannan mummunar magana munkaran min alqawli wa zuran min alqawli ya faɗi magana mummuna mara daɗi mara kyau wanda ba ta da kyanci sannan kuma daga baya sai ya dawo yana so kuma ya ci gaba da hulɗa aure da wannan matar Allah ya ce ga ka'ida wallazina yuzahiruna min nisa'ihim kuma waɗanda suke wa matan su jihad thumma ya'uduna lima qalu sannan su dawo ga abin da suka faɗa Allah ya ce fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa sai ji su bawa ya zo ya enta shi kun yana da bawa ku baiwa ya enta shi min qabli an yatamassa kafin su sake kusantar juna shi da matar daga ya jawo kanshi da gugun bawa abu ne mai daraja ko a wancan zamanin ta fuskar kuɗi za ka je cire wannan kuɗi ya je su bawa ya ba yanzu babu bayi da haka wannan ya zama take wato ba zai yi ba ke a yanzu babu bayan sai a tsallaka zuwa kan na gaba Allah madauki sarki yace min qabli an yatamatta kafin ya koma su kusanci juna Allah yace zalikum tu'aduna bih wannan shine abin da ake muku gargadi da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana ba da labari ya san abin da kuke aikatawa saboda haka wannan magana mummuna duk wanda ya faɗe ki yana ganin kamar magana ce mai sauki da ya jawo kanshi jangon ko dai da gaske yayi asaran matan shi har abada yadda ya faɗa ko kuma in yana buƙatar ya dawo da matarsa to sai ya kashe waɗannan kuɗaɗe wanda wata kuɗa wannan kuɗaɗe da zai kashe duk kuɗaɗen da ya kashe ya aure bawa ko a zamanin da kuɗi ne mai daraja in ka ji irin wato kuɗin da misali ake siyan bayi a yanta za ka yanzu miliyoyin kuɗi miliyoyin ne ba 'yan kaɗan ba don haka sai Allah ya sake cewa faman lam yajid
faman lam yajid maqyam shahrayn mutatabi'ayn فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
الله يسجد بعد الشواء فمن لم يستطع فمن لم يجد أفوا فمن لم يجد والذي مباوى لديه أنت وكما أعين بك الله يسجد فصيام شهرين متتابعين zai yi azumin kwana 60 jindi a jere wata biyu a haɗe muta tabi aini babu jaddatsawa malamai suna cewa da zarin ya datsa ya ci kenan da safi ya rubu sai ya dawo sabo to da haka mutum zai kintaci wata biyu ya yi azumi kafin su koma min qabli an yatamatta gabanin su koma su ci gaba da aure da matarsa kaga ya jawo kanshi azumin kwana 60 ba karama yake Allah ya ce kuma lam yastati wanda bai da lafiya bai da ƙarfi ba zai iya yin azumi 60 ba to yaya Allah ya ce fa it'amu 60 miskinan to sai ya ciyar da miskinai 60 zalika li tu'minu billahi wa rasulihi Allah ya wannan hukuncin ne don ku yi imani da Allah da manzonsa wa tilka hududullah wadannan kuma sune dokokin Allah wa lil kafirina azabun alim Allah ya tanaji azaba mai radadi ga wanda ta kangare wa dokokin sa to da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mata wannan sakon cewa ko ko dai ku yan tabawa yake ci miki yan tabawa in ba yi da bawa yayi azumi 60 in ba zai yi azumi 60 ba yayi mene ya ainihin wato ciyar da miskinai sai matan nan kuma ta ƙara rushewa da kuka ta ce na shiga uku na zan sa kai na ta je ce lafiya ba kashi Allah ya baki mafita ba ta ce mubi na talaka ne bai da wannan wadata na gaya maka ya manzo Allah ni nake ba shi kuɗi in ba shi kuma ta da kuɗi ki dake ba shi kuɗi kuma ta so sa rubi ta ce ni nake ba shi kuɗi ba talaka ne na bai ce to ni ki ce yayi azumi ta tunta ce wallahi ba zai biya ba ya manzo Allah sai wallahi ya kuma yanda zai shi baya ya ga ba ko take wannan jawabi kike ba zai iya ba na san halin shi in ya fara azumin nan hala wani ciwo ya tashi mishi hala yana da tsohuwar ulta za ta rabke shi wanda bai ce to ya sauran option na uku sai ya ce da talakawa guda ta ta ce na gaya maka talaka ne ya manzo Allah ba yi da wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tausayin shi da yanda ya saba samawa da mutane mafita ya ce to ni ina da wani dabino da aka kawo mini fiya kaza zai isa rabin kafara bari in baki ki kai mishi kike aiko na gode ya manzo Allah kai godiya karshe ita ta cika kudin kafara da kanta ita ta je ta ciwo ragowar dabino a kudinta ta bashi hada ya kafara shine wannan ya zama shine labarin Khawla bintu Thalaba wanda malaman musulunci suka yi ijma'i akan cewa ita ce al-mujadila da kuma abin da ya faru da ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma yadda ta kai ga wato samawa da mata wannan mafishar wannan mata kamar da muka ambata kun ga ta kai mata jajirtacciya wato wanda take iya yin tunanin yadda za a samu solution akan wata matsala wato ana so ki zama mace mai hangen nesa mai iya jajircewa wacce ba za ta yi combing to pressure shi kenan abu ya faru shi dai ki ta kuka har jinin ki yawo ba ha ya zama za ki yin tunani yaya za a yi a samu da mai gida mafita mai gida ya je an salame shi a wurin aiki ko kasuwa ta rikirkici ko ya haɗu da wani ibtila'i ke kuma sun doki a ta kuka to ne za a yi kenan ya kamata a ce a daidai lokacin ki zama kina iya muwatsa kina iya taimaka masa da shawarwari kina iya sanyaya mishi tunanin shi da damuwarsa da baƙin cikinsa sannan kuma ki tashi ki nemi neman mafita wannan kuma ila yana nuna mana cewa wannan mace ce take da sacrifice ta yi sacrificing komai nata tace ni nake ba shi kuɗi yanzu kuma a ƙarshe ta ba shi damar ita ba shi kayan tukun abin da ya yi kafara za ka ake so mace ta ƙwarai ta kasance mun ji cewa mutum yana da wasu halaye marasa kyau shine mutum ne mai ƙorafi mutum ne mafaɗaci amma duk da haka ba ce ni wallahi ke kasa ke nawa da wata ce wannan abin na faruwa za ta yi buɗa ta ce a yi iri ta dama ta samu abin da ke ci to kai kuma ta in kika je gaba shi ma na gaban za ta sami shi da wani hali mara kyau babu wani mijin da bai da wani hali mara kyau to mun ji yadda take da ainihin wato sabihiya sannan abu muhimmi mu kiyaye wannan idan matsala ta faru a cikin aure aka rasa yadda za a yi babu laifi a nemi wanda za a faɗa mushi don ya sulhunta amma fa wanda ya cancanta wanda ya nemi wanda ya cancanta kun ga tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tafi group din na matan sirri ba da tafi matan ya yake kuma matan birni ko sirrin kyamaci da tafi group ta yada a cikin ɗaruruwa ko dubban mata wanda a cikin su babu malama babu mai zurfin tunani duka zuga ta kawai za a dinga ya ce ki ci kaniyan shi kawai ai wallahi kin ni ce ma kaza kaza ai wanda ma da nata ya faru kaza ta yi sai su ƙara ansa ya ta dace saraka da aka ce ya halatta ki je ki bada bayanin abin da ke faruwa tsakanin ki da mijin ki za ta faɗa abin da ya faru a shimfiɗar su cewa ya zo gare ta har ya hau jikinta amma ta ture shi yanzu wannan an san wannan labarin bai kamata ta bada shi ba amma tunda ta je wajen kai ƙara ne babu laifi don ta faɗa a gaban alƙali ko a gaban malami ko a gaban wani dattijo ko limami to ire-iren waɗannan mutanen dattawa malamai limamai sirkai mutane shugabanni a cikin al'umma masu zurfin tunani da tsawon abin nan experience da hangen nesa da shekaru wanda za su gyara matsalar kuma za su rufe bakinsu alaikum ba za a ji labari ba to wurin su ake kai ƙara ko koke na miji amma ba a zuwa ba daidai ba ne ki tafi kan instagram kawai ki je ki rubuta dubban ɗaruruwan mutane su zurfin rayuwar su wasu ba makiya ne su miki dariya ce alhamdulillah ai da mun san za a yi haka wasu kuma shi kenan su miki kambun baka wasu kuma masu mummunan tunani ne su yi tsinuwa su ci mutuncin mijin tsinuwar ta kama shi suke ya tsara lalacewa kullum ina gaya mata wannan abu ku kiyayi ɗaukan sirrin rayuwa auren ku ku kai ta kan social media wata ma kika ta yi bidiyo kuma ga shi ne yanzu an samu ƙungiyoyi da group na marasa daraja ce sunan shi sirrin ƙamace sunan shi matan kaza ko sunan shi tsararru gari kaza kawai irin wannan matsalolin suke nema ana samun wannan matsalolin akwai babban su shekani cikin su alati ta wadda ki baraha da za a ce ta jira wanda ta zo tana zuwa ko za ta bada shawara ne irin na shekar don abu ya tsara lalace rama ita wurin ta yarda ya lalace saman ba zawara ce ko kuma irin kwanta din nan ce wanda ta dade mata ya wuri ba duk sune ce wannan abu duk wanda kaga tana yin wani fitsara da sunan wai kare haƙƙin mata ko zuga mata ko mutsar da mata sai in saboda ita ta samu matsala da aurenta to tana so duka a mutu halli ma ya kamata ku gane wannan da gaske ne akwai maza marasa kirki suna nan burjik da gaske ne akwai su da gaske ne akwai maza marasa halaye na gari idan Allah ya jarabce ki ke da miji mara hali na gari wanda a sanadiyar wannan jarabawa ya yi ta miki abubuwa marasa kyau har ya sa zuciyarki ta bushe ta zama zuciya kamar dutse ba ki da tausayi ba ki da imani ba ki da kika rabu da matantaka ki kika zama zuciyarki kamar ta ɗan kidnapper kina so a dinga tasa maza kawai to wannan tsaya a iya mijinki daga ke sai shi da ya miki ba ba ruwanki da mijin kanwarki mijin kawarki ko mijin wata falowa ɗinki kan a gari da bikin ya take ita mijinta yana da kirki yana kwatantawa amma da yake so kuwa ce ta biye miki ai in hukunci ne sai a yi ma iya wanda zai da kirki Allah ta zuru wa da kun wuzura ukura kar a dinga yin maza kudin goro kamar yadda ba a yi mata kudin goro kowa mu shi hukunci da abin da yi saboda haka iyayen mu mata da ɗan uwanmu da ƙannenmu suna muku nasiha ku canza wannan ɗabi'a ta yaya ta sirrin gidan aurenmu sababu a gidan biki ne a gidan mutuwa ne a wajen sadakar uku ne a cikin staffroom ne na makarantar boko inda kuke aiki a class ne cikin classmate ko a wata mafa daga haɗuwa fa a kasuwa daga haɗuwa a shagon kasuwa ko a keke nafi ko ta fara saboda ita ta zama radio mai jini ko ta fara surutu ai ka za ka za ka ta kan da ake magana an zuwa kaɗan cikin labarin ya shiga cikin sirrin yamac Allah ya kyau wannan fa'ida ce muhimmiya cewa ana kai ƙara idan ta kama in aka rasa sulhun ta juna abu ya fi ƙarfi ko aka rasa amsa saboda wannan fatawa ce ta ilimi ba su da ilimin sai an jirgin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to babu da sai a nemi malami a nemi masani a nemi wanda zai iya bada labarin to anan ba su kansu malamai masu ba mata amsa su ma ina da talent a kansu yana daga cikin illolin da ake samu da wasu da ake cewa malamai musamman masu ba mata amsoshin tambayoyi shine su suke zuwa kuma su yada labarin wata ta kira ka a waya ta faɗa maka labarin ta ko ta zo har ofishinka ko makarantarka ko masallacinka ita da mijinka ko sun kira ka ta je har gida ka yi musu sulhu na matsalar aure sai kuma kai ka zo ka zauna gaban majalisar karatu ka ce kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a bala'i ya yi yawa kasan nan wannan wata ta kira ni daga ajingi kaza 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 wallahi idan ba ta tafi kasa din zaka gara da kai sai faɗi sunan garin ya faɗi irin matsalar ya faɗi duk abin da ke cikin tashin hankali ki ai da ka zaura ta kira ni nan ina zaune wata rana a cikin Abuja na ji kira na ce wace ce ta ce sahura ce daga ina ta ce daga sheka makaranta a Kano misali sai faɗi duk abin da ya faru da kan ji Allah wannan ba daidai ba ana so shi malami da malami ku ji da malami da lauya da likita da ɗan sanda ba ya ci kwan nan jirgin waɗanda mutane suke zuwa su zauna da su su kirranta musu bayanansu yana daga cikin professionalism a aikin su shine confidentiality yana daga cikin alamar ka san kan aikinka shine bakinka gum bakinka alaiku ba za ka zo yau da alƙali ba za ka zo kawai ka ci gaba da hira ba ko ma tattace idan ka san cewa maganan ne yake ka dawo daga wurin aiki kai na yan sata na yan sanda ba za ka zo kawai ta kawo maka roƙo mai sanyi kana ta kace kai ai ma ranke sa abin da faru yau kuwa ofis kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan ka ci gaba da wata tilawa ta abin da faru ita kuma a ce kurutacciya ne da safiyar islamiyya suka faɗa daga nan zance ta yawo a duniya da kuma ta kawo na zama daka malamai su ci wannan malamai masu wa'azin mata ba daidai bane wannan abu babu da ki zance ɗaya biyu wanda akwai izina a ba da labarin shi a dunkule idan ya zama darasi ga mutane amma ya zama aikin ka kenan tona wa mutane asirin da suka baka wannan tona asiri ne lauyoyi masu sauraron kwace-kwace mutane da suke mutane solicitation haka nan yan sanda masu yin cikin laifuka haka likita wanda za ki je ki zauna a gaban shi ki gaya mashi kaure da ba'adin rayuwarki ko matsalarki shi ma wajibi ne ya yi to haka nan alƙali da ire-irensu to ba daidai ba ne ga malami ko duk wani wanda za a kai mishi labari wani abu wanda ya zama sirrin wani ne ya zo yana faɗa ba daidai ba ne ana bauchi da tsaya da yake cewa ciki ba don tuwo kawai aka yi shi an yi ciki don a tuwo kuma don a riƙe magana mutum da ya san ciwon kan shi akwai wanda zai san sirrori mabambanta wallahi wani sai dai ya mutu da su wani a ta ba su shi wani wanda ya san ciwon kan shi wanda ya san darajar mutane amma ke da an gaya miki kafin mu tashi da karatun nan labarin nan ya isa iko kin yi boy kin tura wani ma labarin ba haka ya faru ba ta yi ƙarya ce ko kuma za'ida ce irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rajulu yakzibu al-kibata tablughu al-afaq ina daga cikin abin da za a dinga samun mutane suna aikata a ƙarshen duniya shine mutum ya yi wata ƙarya yanzu nan kafin a ankara ta baje duniya ta shiga koyi ruwa ku ga irin yadda yanzu mutane mutum zai zauna ya yi typing ko ya yi video ko ya yi audio ya tura shi a cikin account ɗinsa na Facebook ko X ko WhatsApp ko WhatsApp kafin ka ankara labari ya karaɗa koyina kuma labarin nan ƙarya ne labarin nan cin zarafin wani ne ko tunawa wani asiri ne ko aibata wani ne ko zaki ko ashariya ko mutum ya dinga tunanin wai ya barki saboda ai ana ta liking ana ta comment ana ta following ɗinsa bai san yana ta ƙara tara wa kanshi zunubai ba ne yana tattara wa kanshi zunubai ne wanda zai iya wato wannan zunuban ba zai da sai tara ba zunubai ne da dole ba wato zai iya haƙura da yi ba sai haka mu kiyaye jama'a mu kiyaye mutuncin mutane mu kiyaye ainihin yaya ta sirrorinsu misali nan kuma ko da aka ce kina da ƴancin ki kai ƙaran mijinki sai ki sani da cewa a fitru aula duk abin da za ku iya ke da miji ku ci ku kashe ku yanka ku da kanku to ya ce mu ko ɗayanku kar ku bari ki zana kuna fara ko kishiya kishiya ta daban ta gane ka samu abin faɗi ko za ka kar a bari kowa ya gane ko makwabta ko waɗanda suke kuke mu'amala da su a ko da inda tana da rigewa da mijinta tana zuwa ofis ta gani tana zuwa ko ta zauna aka ce wanke yare ko ta kuka ko ta samu kuka ne daman za su ganta irin ta yi firifiri sai na siya kuma ba ganki haka kawai ta sa kuka a tare a sabrin a ta lallashin ta a ta lallashin ta ta zayyana komai ta sani wata shekara ne tana tana rukuni tana nan tana rukuni mai kai sai daga mai kwanci ki ga bidiyon a gurin ko a tsaka sai ne kenan to da ka fata mu kiyaye Larabawa suna cewa man tsamata na da wanda ya yi shuruto ya tsira wani lokaci wasu suna yin uzuri ba kansu cewa in suka faɗa suna ɗan jin sanyi ko in suka ɗan suka faɗa wani ya saurare su suna jin sanyi to idan haka ne ba ba za a hana ki neman yadda ake sanyi ba sai ki je ki bindiga yanki ne zai ta ciki amma dai ki sama da ki gaya dama kuma shi sirri idan ya wuce mutum biyu zuwa na uku to ya zama ba sirri ba kikin gaya ma wanda kina cewa amina kike dan Allah amana kake ga kowa na faɗa miki ne saboda ke aminiya ta ce ita ma tana da aminiya yi za ta ga aminiya ta ita ma ni za ta ga ba aminiya ta har zance ya kewa har ta kallon ki hugu ma abu kina ga ba wanda ya sani in banda Zubaida ashe duk matan anguwa su sani ina fata muna gane wannan misalin nan a wannan ita tana nuna mana wato muhimmancin taimakon juna akan alkhairi a yin kafara ga zunubin da mutum ya aikata alkhairi wato wannan abin da ya aikata kuma da Allah ya kira shi da suna munkara abin kyama wa zurar ƙarya kafir shine azzur ƙarya wanda bata da wani sirri sai ta taimaka mushi yadda zai kafa shi ne ki zama mai taimaka mushi a kan alkhairi akan abin da ya shafi zamantakewa. Allah ya miki wadatar da shi bai mishi ba, ko Allah ya sa kin samu a san da shi bai samu ba, ko kuma ma dai ko da yake samu kai ma kina samu, ku ci ba mai taimakawa mijinki da abin da za ki iya, sai dai a ga kai ma kina yi kin yara kayan sallah abubuwa ɗin waɗannan abin da ba sai an tambayi miji ba, kuma ka dawo ana mishi gode. Kun ga a wannan zamanin da ba yadda muke rayuwa, za ku ga cewa dukiyoyin da ake samu ba su da albarka irin na da. A da shekaru 30-40 baya za ku ga mai gida yana da mata biyu ko uku, yana da yara 20, kuma samunsu bai ba wani babban samu ba ne, amma kuma a haka ana ci ana sha ana sira a filinar da yake. Yanzu za ki ga mutum da mace ɗaya da 'ya'ya huɗu yana samun miliyan guda a wata, rabin miliyan 800,000, amma kuɗi sun gagara an kasa tama an kasa a filiya kasa ruwa sun za a biya haya sai an yi adashi. Haka ma wata ɗaya bai da motar hawa, ke kuma ki matsa mishi da bani ya zai yi, to kuɗin ne ba su da albarka. To za ka sai a dinga takaita buƙatu a kan abin da ya zama na dole, ke ma da kike fita ki sana'a ko kike aikin gwamnati ko kike da shago ko kike da wata harka, to kake manta fa a cikin lokacin shi kike wannan haka. To za ka ya kamata su ma ya shida lokacin kika na shi ya riga ya cike duka lokacin, wanda aka yi baki kina yi talaka wani lokaci har kike na tafi office liberal san ba da maka breakfast yau muna da meeting, dan Allah ka hakuri ka ci wani cikin freezer kai wani da microwave ko mu biya zama yana abinci da kanshi ya zama kamar bauro, idan da har yayi hakuri ya ba ki wannan dama ya kamata shi ma ya shi. Ba kuma sai ki dinga kunshe kudaden ki sai dai ki kai anko da su ki kai adashi kina siyan gwalagwalai, shi kuma yana nan haka ya motsi ba auki kuma wanda ki ta iya saka ba a rasa me ki damu wani ma in ya dan taba wani abu cikin kudin ya shiga masifa an dinga mai lissafin baki ke da cewa ana bunka baki ko rabbe ku ke zalunta fa da wannan bashi a wannan ai baki ki bai kada ki zama mai taimakon mijinki mai muwasati gare shi da abin hannunki da iliminki da wayewarki da hankalinki da connection din da kike da shi, wannan miji da kike gare shi baki da mutum kamar shi a duniyar nan. Haka annabi ce wata mata ta zo wajen shi ce yaya zamanki da mijinki, ki ce to ya manzo Allah ina iya kokari na na mishi biyayya yadda zan iya, in kuma na kasa kawai fita fita shi ta ce ka san maza ne sai hakuri ya manzo Allah. Annabi ce to wallahi ki ne kake yi fa innahu jannatuki wa naruki, wannan mutum da yake gani kina renawa na da ke shi ne aljanna ki shi ne wuta san sai ko mutumin da rera masa rabe shi zaka je aljanna ko sa rabe shi zaka je wuta su babu kamar shi. To da ka huji abin girmamawa ne, abin mutuntawa ne, abin ainihin wato ganin kimar sai. To da ka wannan yana nuna mana yadda ya kamata wato mata su dinga ba mazansu kulawa yadda ya kamata. Sannan isa ta nuna mana muhimmancin kyakkyawan tunani, wannan mata da take kyakkyawan tunani a kan cewa kai bai kamata kawai na yi watsi da wannan rayuwar da muka yi da bawan Allah na shekara da shekaru, na yi watsi da 'ya'yana na fita in zama shukuma dan kawai ya yi wani zance guda ɗaya mara kyau bai kamata ba. Ya kamata ne tunanin ya za a yi a gyara, kuma da sai tunanin ta tafi neman gyara, kuma Allah ya taimaka aka samu gyara wanda gyaran ya shafi dukkanin al'umma ga baki ɗaya, gashi ne ma ana labarin. To ana so ya zama kina da positive thinking, tunani mai kyau akan matsala, ina za a samar da maslaha, wannan ga dukkanin mutane mazan mu da matan mu ya zama muna da tafa'ul, wato muna da arashi kan mu zama muna da shu'unci cewa abu ya lalace kawai abu shi ci gaba da lalacewa. A ya kamata a yi tunanin ya za a yi a gyara abin da ya zama matsala, ma'ana yadda ake ganin tsakanin iyalai an samu wani rigima ko wata tashin tashina, ko tsakanin wasu 'yan uwa an samu wata daddama ko wata fitina, in aka tsaya aka nutsu aka samu masu hankali masu ilimi za su yi gyara babu abin da ba zai yi gyara ba in dai ana kamar da Allah yake cewa fa ba su haka ba min ali haka in yi da islahat in dai ana son gyara yuwaffiqu Allahu bainahuma Allah zai sa a samu ittifaqin tsakaninsu sura ta kasance masu kyakkyawan tunani masu kokarin ganin mun kawo gyara a cikin ainihin wato mas'ala ta rayuwarmu da addininmu da kuma mu'amala da iyalanmu a yau da kullum kar mu manta mun faɗa a baya cewa daga cikin abin da ya sa wannan mata ta yi wannan tunani saboda muhimmancin 'ya'ya da take kallo to 'ya'ya kamar yadda muka sha faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu suna matsayin amana kuma wannan amana za a tambaye mu a kan ta ubannin da uwaye suka kowa za a tambaye shi a kan amana ƴaƴan da Allah ya ba shi da ji kokari ya gaske zama cewa wannan amana da Allah ya ba ki da ƴaƴa kina iya yin bikin sauke ta ta hanyar koya musu tarbiyya ta gari ba su kyakkyawan wato training na ilimi koya musu sana'o'i koya musu al'adu masu kyau dangane cewa in sun girma su zama ƴaƴa na gari wanda za a yi alfahari da su a cikin al'umma kamar yadda ke ma ɗaya ki kan tarbiyya na kai hakika zo mutum ya kirki hakika samu wato abokin rayuwa da ya kamata ke ma ki biya wannan bashi da ke kanki dai mai ƴaƴan ki tarbiyya ta gari don su zama mutane na gari a nan gaba insha Allah wannan shine takaitaccen bayani game da kissar wannan baiwa Allah Hawla binta Salaba radiyallahu anha wadda ta fi da suna Al-Mujadila Allah ubangiji madaukakin sarki ya ainihin wato ya ƙara mata yadda ya kuma ƙara mata imani da rahmatu wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam